akwai sauki idan an yi maka ba daidai ba, gama mun san shi wanda ya ce ramuwa ta wace, ni ne zan saka kuma Ubangiji zai hukunta mutanensa. Ibraniyawa sura 8 aya 30. Mahaifina ya taba ba da labarin wata mata da kare ya cije ta, ana zargin karen yana da cutar haukan kare. Aka gaggauta kai ta asibiti inda aka yi mata magani, sannan aka barta tana jira a wani daki har sai an tabbatar ko kare din yana da cutar ko a'a. Wani matashin likita da yake wucewa ta gaban dakin ya lura cewa matar tana ta magana da kanta, a bayyane take cikin firgici saboda abin da ya faru da ita. Ya kuma lura tana rubuta wani abu, sai matashin likitan ya tambaye ta, kina rubuta wasikar ki ne ko umurnin jana'izar ki? Ta amsa ta ce a'a sam, kawai idan har na kamu da wannan cutar ina rubuta jerin mutanen da nake so in cije su kafin in mutu. Dandanon daukar fansa yana da dadi, amma a zahiri babu wani dadi a cikin dacin fansa. Rike dacin rai da kiyayya ga wanda ya yi maka laifi abu ne na halitta, amma yafiya abu ne na allantaka. Sau biyu a sabon alkawari Allah ya yi kira ya ce ramuwa ta wace, ni ne zan saka, in ji Ubangiji. Me yasa bai dace fansa ta kasance a hannunmu ba? Allah ya ce saboda kurakuranmu na kanmu, ba mu da ikon daukar fansa, shi ne zai kawo adalci ba tare da taimakonmu ba. Ka yaddar da kanka daga nauyin dacin rai a yau, kuma ka tabbata adalci cikakke zai tabbata a wurin mika wanda ya yi maka laifi ga Allah. Idan ana neman ƙarin bayani sai a tuntubi TWR Nigeria ko a kira 0800 600 0800 4.